Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31-25-16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu kai tsaye ta zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol sai kuma tashar Alpha Radio kuma su a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da yauran Lahadi 8 ga watan Yuli shekara ta 2018. Ni ne Sarfi Lahashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
Jami'an kasar Thailand sun ce an fara fito da yaran nan yan wasan kwallon kafa 12 da kocin su da suka makale a kogon da ruwa ya mamale. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce har yanzu takunkumin da aka kakaba wa Koriya ta Arewa yana nan daram sai an tabbatar da ta daina aikin nukiliya. Kana kasar Turkiya ta ba da umarnin korar sama da ma'aikatan gwamnati 18,000 da suka hada da 'yan sanda da kuma sojoji.
To karan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa mataimakiyar babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Aisha Muhammad ta fara ziyara a jamhuriyar Niger domin tattauna hanyoyin magance matsalolin mata. Haka kuma cibiyar fasaha sadarwa da ci gaban jama'a wato Center for Information Technology Development ta gudanar da wani taron bita dangane da yaɗa labaran ƙarya. Haka kuma za mu ji wato an kori wata babbar jami'ar hukumar birnin Yamai daga bakin aiki saboda zarginta da rashin adalci. Daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya ta narke da Hafsat Maina Muhammad ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan fa sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Rundunar mayakan ruwan kasar Thailand sun ce an ceto akalla yara hudu daga cikin 'yan wasan kwallon kafa 12 nan da kocin su da suka makale na tsawon sama da makonni biyu a wani kogo da ruwa ya mamale. Gwamnan Lardin Chiang Rai na Roskak Osatanakron, shugaban aikin ceton, ya ce masu ne kayya suna bukata akalla sa'o'i 10 su sake shirin rukunin aikin ceton yaran nan gaba, kuma ana kyautata zaton komai zai tafi da kyau fiye da yadda aka zata. An kai yara hudun da aka ceto asibiti tun farko. Jagoran aikin masu aikin wannan sun bayyana cewa a shirye muke, yau ce ranar gudanar da wannan aikin. A daidai karfe 3 na rana agogon GMT kwararrun liƙayya 13 suka shiga kogon suka fara aikin ceton rayukan 'yan kwallon. Tawagar ta hada da kwararrun liƙayya na rundunar mayakan ruwan Thailand 5 sun kuma tsara yadda za su shiga kogon da kuma aikin da kowannensu zai yi. Tawagar ta kunshi kwararrun 'yan kasashen ƙetare 13 da kuma fitattun masu ne kaya na ƙasar Thailand 5 waɗanda suke da kwarewar tunkarar kowane irin yanayi za su fuskanta. Kwararru masu ne kaya 2 za su raka kowane yaro guda. Jami'ai kuma sun ce ana kyautata zaton za a ɗauki kwanaki 2-4 kafin a fito da dukkan yaran. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce har yanzu takunkumin da aka kakaba wa Koriya ta Arewa yana nan daram sai an tabbatar da ta daina aikin nukiliya kamar yadda aka cimma yarjejeniya da shugaba Kim Jong-un. Pompeo ya bayyana haka ne yau Lahadi a wani taron manema labarai a birnin Tokyo da takwarorinsa na Koriya ta Kudu da kuma Japan.
It's a broad definition of denuclearization, and North Koreans understand that and have not challenged that. Second,
batun raba Koriya ta Arewa da makaman nukiliya yana da zurfi, kuma Koreyawan sun fahimci haka, kuma babu basu kalubalanci haka ba. Na biyu, sun kuma fahimci cewa daina ayyukan nukiliya ba zai zama da ma'ana ba ba tare da tantancewa da kuma tabbatarwa ba. Tantancewa tana tafiya kafada da kafada da daina gudanar da ayyukan nukiliya, abinda shugaba Trump da takwaran aikinsa Kim suka cimma matsaya a kai kenan. Babban jami'in diplomasiyan Amurkan ya bayyana tattaunawarsa da manyan jami'an ƙasar Koriya ta Arewa a matsayin mai ma'ana. Sai dai kamfanin dillancin labaran ƙasar Koriya ta Arewa KCNA ya bayyana tattaunawa a matsayi mai matukar tada hankali, ya kuma ambaci ta bakin wani kakakin ma'aikata harkokin wajen ƙasar da aka saya sunansa, yana cewa hanya mafi sauri ta cimma burin raba yankin Koriya da makaman nukiliya ita ce haɗa hannu a ɗauki batun mataki-mataki. Ƙasar Turkiya ta ba da umarnin korar sama da ma'aikatan gwamnati 18,000, kimanin rabin mutanen da dokar ta ba da umarnin kora da aka buga a jaridu yau Lahadi jami'an 'yan sanda ne. Akwai kuma sama da jami'an sojoji 5,000 da dokar ta ɓacin ta shafa, da kuma malaman jami'o'i 199. An kuma rufe jaridu 3 da tashar talabijin 1. Ƙasar Turkiya tana ƙarƙashin dokar ta ɓaci tunda aka hambara gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan a watan Yuli shekara ta 2016, da gwamnati ke ɗora alhakin kan limamin Fethullah Gulen da ke zaune a nan Amurka. Kafin sanarwar ta yau Lahadi, an riga an kori sama da mutane 100,000 daga ayyukansu bayan waɗansu dokoki da aka kafa a shekara ta 2016. Masu sharhi kan harkokin siyasa suna kyautata zaton cewa za a ɗage wannan dokar ta ɓaci a wannan watan sakamakon zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa da aka gudanar ranar 24 ga watan Yuni. Turkiya ta kafa mulkin shugaban ƙasa mai cikakken iko, za a kuma kawo ƙarshen aikin Prime Minister yayin da ministoci za su yi aiki kai tsaye ƙarƙashin ikon shugaban ƙasa. Lokacin da yake yaƙin neman zaɓensa, Erdogan ya ce zai kawo ƙarshen mulkin dokar ta ɓacin. Gobe Litinin ne tsarin shugaban ƙasar zai fara aiki lokacin da za a rantsar da Erdogan, daga nan kuma zai kafa dokokin da za su zama tilas a kiyaye. Masu kushewa lamura sun ce an yi amfani da dokar ta ɓacin wajen tirsasawa abokan hamayya, zargin da ake musantawa. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin ƙasashen Eritrea da Ethiopia sun rungumi juna a tashar ƙasa da ƙasa ta Asmara yau Lahadi, wani abin tarihi a ɗaya daga cikin rikicin da aka jima ana tafkawa a nahiyar Afirka. Ganawa tsakanin shugaban ƙasar Eritrea Isaias Afwerki da Prime Minister ƙasar Habasha Abiy Ahmed ta share fagen dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Taron ƙorin da ake gudanarwa a babban birnin ƙasar Eritrea Asmara shine na farko da shugabannin gwamnatocin suka gudanar tun shekara ta 2000, lokacin da Afwerki da tsohon Prime Minister ƙasar Habasha Mele Zenawi suka sa hannu a yarjejeniyar da ake kira yarjejeniyar Algiers da ta kawo ƙarshen rikici tsakanin ƙasashen biyu da ya janyo asarar rayuka. Ƙasar Habasha ta kyawatar da yarjejeniyar da ta buƙace ta ta shata kan iyakar ƙasashen biyu bayan shekaru biyu da sa hannu a yarjejeniyar ta Algiers. Habasha ta ƙi ci gaba da mamaye filin da ke kusa da kotun ƙasa da ƙasa da aka ba Eritrea. Wannan ya janyo yaƙin cacar baki tsakanin ƙasashen biyu na kusan shekaru 20 da ya fi shafar ƙasar Eritrea da ba ta da girma. Daga ƙarshe, mutane aƙalla 49 ne suka mutu, yayin da kuma har yanzu ba san inda wasu fiye da 47 suke ba tun jiya Asabar a kudu maso yammacin Japan bayan gocewar laka wadda ta biyo bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka riƙa tafkawa.
Girasa Alheri Abdu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Madalla, mataimakiyar sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Aisha Muhammad ta fara ziyara a jamhuriyar Nijar domin tattauna hanyoyin magance matsalolin mata a fannoni da dama, kamar batun auren wuri da batun rashin ba mata damar taka rawar da ta dace a harkokin siyasar ƙasar. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tawagar Aisha Muhammad da ke samun rakiyar ministan harkokin wajen Sweden, bugu da ƙari shugabar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya Madam Margot Wallström, tare da danne gargadar jami'an ƙungiyar Tarayyar Afirka a jiya Asabar, ta gana da sarakunan gargajiya da shugabannin addinai da ɗaya gefe ƙungiyoyin mata, kafin ta isa a fadar shugaban kasa inda suka gana da shugaba Muhammadu Isuhu. Ga abin da ta ce wa manema labarai jim kadan bayan kammala wannan tantaunawa.
Mata su ne komai, duk wahalan da suke, duk wahalan da ake a kasa a bisa su yake. So abin da muka zo yi shine mu tattauna da shi mai gida da masu da sarakuna da waɗanda dai suke rike da jan bayan mata, mu ce musu to wannan abu yanzu mata muke so mu gani, duk abin da aka san cewa wahala ne, in dai makaranta ne, in samun lahiya ne, idan samun cigaba ne, in samun takara ne, duka mata ya kamata a gansu a tsakiya. To shi muke so mu zo mu mara su mutanen Niger da matan Niger a samu. Abin da muka ji yau a wurin mata, da wurin matasa, da wurin kuma sarakunanmu, abinda suke yi tare da mu da muka rike musu hannu muna taimakawa, ana so a ƙara taimakon nan. Ana yin shi ta makaranta, ana yin shi ta ɓangaren a taimaka a shiga cikin siyasa, ana yin shi ta ɓangaren hana auren yara ƙanƙanana.
A yau Lahadi da ke wuni na biyu na wannan ziyara, tawagar Aisha Muhammad ta isa karkarar Maraɗi domin ganewa idanuwanta zahirin halin da mata ke ciki. A wani yunkurin tantance mizanin ayyukan da kungiyoyin da ke samun tallafin Majalisar Ɗinkin Duniya suka gudanar akan maganar inganta rayuwar mata.
Abinda dai shugaban ƙasa dai ya shimfiɗa yana da kyau, amma yanzu a samu a mara mai baya, a kawo abubuwan da za su taimaka aikin, a haɗa hannu, a haɗa gwiwoyi, a samu a yi. Za mu sake tafiya mu je can Maraɗi mu ga inda dai ake wahala, dan ba kanmu ne ame yake ba. A can Maraɗi mu sake tattaunawa da su, mu dawo kuma mu ba shi shawara inda zai ba mu shawara, sai mu ga inda za mu ci gaba.
Haka kuma a yammacin Asabar a ci gaban wannan ziyara, mataimakiyar sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ta ziyarci asibitin kula da mata masu yoyon fitsari da ke nan Yamai. Matsalar da masana suka tabbatar da cewa aurar da 'yan matan da basu kosa bane ke haddasa ta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sallam Mumuni Barma, yanzu kuma za mu tsallaka Najeriya kafin mu sake dawowa jamhuriyar Niger din, inda cibiyar fasaha sadarwa da ci gaban jama'a wato Center for Information Technology Development ta gudanar da taron bita wa manema labarai a Bauchi dangane da illar yaɗa rahotannin ƙarya da kalaman ɓatanci a kafafen sadarwa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Abdulwahab Muhammad.
Muhammad Ciro Mahassan ya ce yaɗa labarin ƙarya a cikin al'umma, musamman wanda kafafen sadarwa suke yi, na matuƙar jefawa jama'an ƙasa firgici da tashin hankali. Don haka da akwai buƙatar da ke akwai na haɗa hannu waje guda domin kawar da irin waɗannan ɗabi'ar.
Abin da ya jawo hankalinmu shine yanda 'yan jaridu suke yaɗa kalamai na ɓatanci, kuma labari na ƙarya da ba labari na gaskiya ba, kuma da yanda ake amfani da yanar gizo wajen yaɗa jita-jita da labarin ƙarya da kuma labarurka da za su ingiza al'umma cikin tashin hankali da kuma rikici. Muna bibiyan kalaman ɓatanci da ake yi a yanar gizo-gizo da kuma kafafen yaɗa labarai sukan bayar da shawarori a mutane, kuma bayan haka muna tattara labaran duk ƙarshen wata. Mukan tara 'yan jaridu a yi gangami a faɗa.
Sai dai kuma a ganawa da mahatta taron sun alakanta bayyanar kalaman ɓatanci ga irin salon siyasa da ke gudana da kuma rashin bin ka'idar aikin jarida, inda suka ce ai ma'aikatan kafafen yaɗa labarai suna da ilimi da kuma sanin ka'idojin aikin jarida.
Sunana Khalid Idris Doya, ina aiki a jaridar Leadership.
Kuma babban abin da ya kamata mutanen ƙasa su gane, ita kafafen sadarwar zamanin da aka samu yawancin wanda za su buɗe nan suna da manufa. Inda ana bin ka'idan ba za a dinga samun matsala ba. Yanzu me ya yi amfani, wata ka'ida ne ta baka dama ka je ka rubuta labarin da babu shi, ka zauna a ɗaki ka tsara labarin ƙarya babu sunan mutum, ko kuma ba ka yi hira da mutum ba, ka je ka ce ka yi hira da shi, ka ba da labari a kan don kana son ka cin mota manufa. Kaga babu dokar da ta baka dama ka yi wannan. In sai yancin labari kake nema, ka nemi gidan jarida. Akwai gidan jaridun da in suka yi laifi ma akwai hanyoyin da suke bi su kwantar da hankalin abin.
Sunana Ɗanla Mai Fiyaro. Kafin zamani na yanzu Facebook dukansu dai suna cikin wanda suke rurrutu fitina a ƙasar nan tsakanin al'umma da shugabanni ko kuma da talakawa. Saboda abin da ya sa na ci haka, yanzu ɗan siyasa ne ko sanata ko ɗan majalisar tarayya reps ko state assembly ko gwamna yana da yaransa wanda yake ɗaukar nauyinsu, su suke masa komi, su yi ta yaɗa ƙarya da gaskiya ko kuma cin mutuncin magoya wanda ba sa tare da su. Kofin zamani na yanzu su suke rubuta duk wani masifu a ƙasar nan yanzu.
Sunana Ahmad Muhammad, kuma ina aiki da kamfanin jaridar Media Trust. Ainihin kafofin yaɗa labarai akwai bambanci tsakanin su da waɗannan. Dukkan ma'aikatan da suke kafofin yaɗa labarai mutane da suka yi karatu aka horas da su, sannan tukuna suka shiga wannan aikin jaridan. Kuma dukkan kafofin yaɗa labarai su dauke ka aiki sai sun maka jarrabawa, an tantance ka, an tabbatar cewa ka kware, sannan tukuna a baka dama ka gudanar da aiki. Masu ma'aikatan da suke wannan social media din gaskiya su kaga ba kwararru bane, ba su da tantancewa, ba su ma san dokokin aikin yaɗa labarai, ba su san ma yadda ya kamata a tace labari ba. Gwon siyasa ya taimaka ne wajen dada yaduwar waɗannan abubuwa din. Ai ka shajin kasashe, wasu sun hana kallon Facebook, wasu sun hana WhatsApp ma a cikin kasashen su. Ashe ana iya hanawa kenan. To saboda haka mu nan Najeriya mu ya kamata a yi doka a tace. Gwamnoni ne fa suke sayan wayoyi su ba ma waɗannan mutane.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. To idan muka koma Niger, kuma hukumomi ne suka kori wata babbar jami'ar hukumar birnin Yamai daga aiki saboda zarginta da rashin adalci wajen kasafta filayen da aka yi tanadi domin tsugunar da 'yan kasuwar da aka tada daga kasuwar Gemage sakamakon ayyukan ginin hanyoyi da ake yi. Ga Salim Muna Barma ya dawo mana da wannan rahoto.
Nous pauvres, gouvernement NACAF, ayez pitié de nous. Parce que 1974, là que je suis au Niger.
Wannan wata yar kasuwa ce da take tun a 1974 ta zo Niger, inda take gudanar da kasuwanci. Tun daga karamar kasuwa har aka mayar da su kasuwar Gemage. Yau kuma an waye gari wasu attajirai sun hada baki da wasu jami'an hukumar birnin Yamai don mamaye filayen da ma'aikatar magajin gari ta tanadi domin su.
Les gens qui sont en train de construire des étages, est-ce qu'ils sont dans le petit marché?
Yawaitar irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe ya sa magajin garin Yamai Muktar Mahmudu rusa tsarin rabon rumfunan sabuwar kasuwar ta unguwar Lazare, matakin da ƙananan 'yan kasuwa suka yi na'am da shi, kamar yadda za a ji daga bakin wannan wanda bai so a ambaci sunansa ba.
Akwai wanda ya ɗauki kare 200 na kainai 'yan miri, ita mayar ɗin nan da an ka kama ta yi kare 250, sai ta dibi wurin hanya duk ta auna wa mutane karuka. Ka gane ko hanya ga dai kauca diba nan kaga dushuwar ta an kai nan babu hanya kaga ai hanya ga ta ko to kuma da an ka zaka ba a rabon adalci ba tunda mahota duk an wanwace su da mahota wuri gudana suke mun ji dadi da an ka rushe ya gyara Allah shi mai albarka da ya rushe da an ka saye sai ya ci bai ba abinda nika kira da mutanen Meri da 'yan kasuwa ka duk wanda an ka ba wuri ne an ka auna ai an sani ko share ka zamna ga ta nan ba auna ba.
Zargin saidawa wasu attajirai da ma wani dan majalisar dokokin kasa filaye akan makudan kudade, alhali an kebe su ne domin kananan 'yan kasuwa da nufin shafa hawayen waɗanda aka tayar daga kasuwar Gemage, yasa wasu daga cikin su shigar da karar shugabar hukumar gundumar Yamai ta biyu Halima Maiga a gaban hukumar yaki da cin hanci, lamarin da ya sa ma'aikatar ministan cikin gida tsige wannan mata daga mukaminta a matsayin matakin share hanyar bincike. A ƙarshen watan Yuni da ya shige ne hukumomin birnin Yamai suka buƙaci 'yan kasuwar Gemage su tashi domin komawa wani filin da ke unguwar Lazare, sai dai aka gano wasu waɗanda ba 'yan kasuwa ba na ƙoƙarin amfani da kuɗi don mamaye wannan sabuwar kasuwa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Salamu Mana Barma. To jama'a sai a gafarce mu a farkon shirin mun samu tangardin na'ura inda ba mu kawo muku kada kadan da muka saba kawo muku ba, sai a gafarce mu da alamu yanzu komai ya dawo daidai. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11:19 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Barkanku da kasancewa da mu a shirin Idan Kwaya ta Narke Fa, inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu. Sunana Hafsat Maina Muhammad, ku biyo mu. Ranar 26 ga watan Yunin kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar fadakar da al'umma akan illolin shan miyagun kwayoyi a duniya baki daya. Yau za mu karasa da rahoton Haruna Dauda biyu da sakon dan iya wanda wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara ya aiko mana kan wannan batu. Yanzu bari mu fara da rahoton Haruna Dauda biyu.
Yada shekaru 28 kenan gwamnatin tarayyar Najeriya ya ta kokarin ganin cewa ta yaki masu ta'ammali da miyagun kwayoyin da maharamta shan kwayoyi da wasu sinadarai masu bugarwa, wanda hakan ne ma ya sa ta kafa wannan hukuma da ake kira NDLEA a takaice. Wannan ramari dai ya shafi jihohi da dama, musamman ma wasu jihohi na arewacin Najeriya kamar jihar Borno wanda ke da makwabta da kasashen Afirka uku, wadda hada da Nijar da Chadi da kuma Kamaru. Mr. Joseph Onwenjua shine kwamandan hukumar hana sha da fitauci da miyagun kwayoyi na jihar Borno, wato NDLEA a takaice.
For more than 28 years now, Nigeria and the NDLEA have fought a dogged and dedicated war on all aspects of the drug menace. Yet the battle is not over. Unfortunately, it's getting more bloodier and more challenging, especially with the addition of many new psychoactive substances of abuse.
Yace fiye da shekaru 28 gwamnatin Najeriya da hukumar hana sha da fitauci da miyagun kwayoyi wato NDLEA suna yaki da wannan muguwar dabi'a na ta'ammali da miyagun kwayoyi. Sai da har yanzu ba za a iya cewa an kawo ƙarshen wannan yaki ba. Abun ma takaici shine garuwar wasu sinadarai masu sa maye da al'umma ke amfani da shi. Yace a cikin abubuwan da mutane ke amfani da shi wajen sa maye,
will include cannabis sativa, especially skunk, which is also called SK, cough syrups with codeine, tramadol, alcohol, tobacco, rufinol, exor, diazepam, pentosecine, rubber solution, petrol, glue, gutter dirt, toilet fumes, lizard dung. Others include Lipton soaked in gin, hypo in lacacera, tantum in lacacera, camel urine, methylated spirit in coke, 10-day urine. Today the list is endless.
Yace duk da haka bai kamata mu cire tsammani ba. Abin da ya kamata mu yi shine mu ƙara kaimi wajen sake dabarun mu don samun sakamako mai kyau.
For the first 6 months of year 2018, that's January to June, we have arrested 312 suspects, 310 males, 2 females.
Mr. Joseph ya ƙara da bayanin cewa tun daga watan Janairun wannan shekara zuwa wannan wata na Yuni da ake ciki, mun samu nasarar kawo mutane 312, guda 310 dukkaninsu maza ne, guda 2 daga ciki ne kawai mata. Yace sun kuma samu nasarar kame wasu kwayoyi 545 na miyagun kwayoyi daga hannun jama'a, sannan kuma sun kame wasu magungunan da aka haramta.
To yanzu kuma sai mu je ga sakon dan iya ga matasa wanda Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Zugum yau na ke su dan iya cikin majalisa kamar wasu bebaye, nace lafiya kuwa dan uwa na ganku kamar wadanda aka aiko da rasuwar iyaye. Yace bari kai dai kawai magana muke ta masu shaye-shaye, kasan yanzu ma fa abun ya wuce maganar shan ganye, kusan komai kawai yanzu masu shaye-shayen kwankwada suke ko zuka kawai wai dan kaga idanu sun jujjuye, wasu ma kwata suke kwankwada ko kuma magungunan tari irin su kodin kawai wai dan su yi wa sauran bil adama tawaye, wasu kuma kwayoyi da ganyen wiwi da sholusho suke zuka kawai su yi ta timbelan nanaye, wasu kayan shan galbaro da galantoye akan titin ma ba su da suna sai dai kawai a kira su madarar yan maye. Shi yasa wasu ke ganin shaye-shayen ne yasa ayyukan ta'addanci suka bi kusan ko ina suka mamaye. Duk ko da yake gwamnatoci na yawan fada wa duniya cewa suna ta kokarin ganin sun kawo sauye-sauye, nace gaskiya kuma faɗan iya maganar shaye-shayenan ta riga ta zamar wa kasashenmu lalura, musamman ganin yadda lamarin ke ta ƙara tatura. Ko da ke dai ni ina da wani abin da nake ganin shine babban abun batun lura, wato yadda iyaye ke sakatin sakin ƴaƴansu su yi ta gantali da galbaro akan titi tun suna yara, wasu ma idan rayuwar ta yi tsanani suka rasa yadda za su yi da yaran sai su tura su bara. Shi yasa yanzu matasan ke ta faman hada kungiyoyin sa shara sukar da yanzu har akwai wata sabuwar kungiya ta ƴan shara a bangaren gwamnati kuma ya zama wajibi ta kawo dokar dakile shaye-shayen kayan mayen babu wani jinkirin jira ta yadda duk wani wanda ya taka wannan doka ita ma za ta taka shi babu wata gadara masu sayar da miyagun kayan mayen nan kuma su ji tsoron Allah su guji maganar saka ido a naira ta haka ne kawai nake ganin za a magance wannan masifa da ta damu kowa karara dan yace to na ikar Allah dai ya kawo mana ƙarshen wannan mayata don shaye-shayen nan fa ya zamar wa kasashen mu wata mummunar kazanta kuma wannan masiba ma na cikin dalilan da suka sa matasan sauran kasashe suka baiwa namu rata kinan idan muna son matasan kasan mu da sauran mutane su ciri tuta ya zama wajibi duk masu ruwa da tsaki su nemo mu waɗannan kasashe namu mafita musamman ma dai a wannan lokaci na tabarbarewar tarbiya saboda dandalin nan na sada zumunta wanda kowa ya mallaki waya ka iya gwada irin tashi wauta kinan hadin kan kowa da kowa ne kawai zai iya magance wannan masifaffiyar cuta wanda sakacin sanyin jikin kyale taka iya kai kasar mu ga makabarta kamar dai yadda naji masana na cewa ci gaban kowace kasa na dan fare ne a wuyan matasanta
masu sauraro anan zamu dasa aya sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da Julie Gresham da ta bada umarni ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya
roki gabara fa dogara ya Allah
to a gaida Hafsat yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin sakon da kuma sauke turo mata hanyar email Sakonmu na farko a yau ya fara da cewa ta malam bata wuce amin hukumar kasar Thailand Allah ya ba ku nasarar ceto yara ƴan kwallon kafa 13 da suka makale a kogo sako daga Alhaji Umar Fueba Gashuwa sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa muna Allah wani da harharan da kungiyar Taliban ta kaddamar a Mogadishu na kasar Somalia wanda ya sanadiyar salwantar da rayukan jama'ar da basan hawa ba basan sauka ba sako daga babba Haruna Bajogar Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau sai kuma sakon mu na gaba dake cewa samar da ke wato ke bantattun wuraren kiwo ga makiyaya ne zai kawo ƙarshen kashe-kashen da ake da zub da jinin jama'a ba gaira ba dalili a sassan Najeriya da fatan mahukunta za su duba yiwuwar hakan da samar wato da samar da salama a cikin al'ummar ƙasa sako daga babba Haruna Bajogar Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau sai kuma sakon mu na ƙarshe a yau dake cewa to ƙarshen sakon kenan to yanzu kuma ga girsta da mana takaitattun labaran duniya
Rundunar mayakan ruwan kasar Thailand ta ce kawo yanzu an ceto akalla yara 4 daga cikin ƴan wasan kwallon kafan nan 12 da kocin su da suka makale na tsawon sama da makonni 2 a kogo da ruwa ya mamale Gwamnan lardin ya kuma ce masu ne ƙayyan suna buƙata akalla sa'o'i 10 su sake yin shiri na rukunin gaba kuma suna kyautata zaton cewa aikin zai tafi daidai a kuma samu nasara fiye da yadda aka zata tun farko. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce har yanzu takunkumin da aka kakaba wa Koriya ta Arewa yana nan daram sai an tabbatar da ta daina ayyukanta na nuclear kamar yadda aka cimma yarjejeniya da shugaba Kim Jong-un. Pompeo ya bayyana haka ne yau Lahadi a wani taron manema labarai a birnin Tokyo da takwarorinsa na Koriya ta Kudu da kuma Japan. Kasar Turkiya ta ba da umarnin korar sama da ma'aikatan gwamnati 18,000 kimanin rabin mutanen da dokar ta ba da umarnin kora da aka buga a jaridu yau Lahadi jami'an 'yan sanda ne. Akwai kuma sama da jami'an sojoji 5,000 da dokar ta bacin ta shafa da kuma malaman makaranta 99. An kuma rufe jaridu 3 da tashar talabijin 1. Shugaban kasashen Eritrea wato shugabannin kasashen Eritrea da kuma Ethiopia sun rungumi juna a tashar kasa da kasa ta Asmara yau Lahadi a wani abin tarihi a ɗaya daga cikin rikicin da aka yi fama da su a nahiyar Afirka.
To ma da lama sauraro da wannan makakashin shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe Litinin da misalin karfe 6 na safe a gugun Najeriya da Niger wato karfe 5 a gugun Ghana za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya. Yanzu amaradin
Alheri
da ta yana gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu Neo Mr. Santos. Ni Sarfila Hashin Gumal ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum.